Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC akan mita 16, 21 da 25. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da kuma saduwarmu da ku a wannan shirin namu na yanzu. Murtala Faruk Sanyina ne yake muku marhaban a cikin wannan shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsalolin da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda aka saba jin su ba. Amma madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto na musamman.
Shirye gwamnan jihar ɗan jam'iyyar PDP Ahmadu Umar Bintiri a wajen gangamin murna da jam'iyyarsa ta shirya bisa nasarar da ya samu a kotun koli. Gwamnan ya ce yanzu kam an ja daga, kuma baya ma shayin bincika tsohon gwamnatin jihar tun daga matakin jiha har ko zuwa ƙananan hukumomi, inda mako ya gugan zara da cewa
yau Allah ya kawo mana rana da dukanmu muna gode ma Ubangiji, muna gode ma juna da ya kawo mana ƙarshen nasara da Allah ya ba mu. Ina so in muku tabbatar cewa duk alkawali da muka ɗauka tsakanin ku da mu, wallahi tallahi za mu cika. Ai muku alkawali ba zan cuce ku ba, kuma ba zan bari a cuce ku ba. Yanzu da kuma muka sada tattalin arzikin wannan jiha, ina so in gaya muku duk wanda ya kashe wannan jiha, duk wanda ya taya kashe wannan jiha, da wanda suka kashe local government a jiya, ba san bar su ba. Saboda haka ba zan bar su ba, zan karɓa muku dukiyanku a hannunsu. Ko ke ne ka taya a kashe jiha, ko ke ne ka taya a kashe local government. Saboda haka in suna ji to su mayar, in ba haka ba filahi la zuko ke dan wane ne sai mun tabbatar da haka. Fatan wannan gwamnati Ubangiji ne da kawo.
To sai dai ku a martanin da suka mai da bangaren tsohon gwamnati da ma jam'iyyar APC sun ko bai na kalaman na gwamnatin Bintiri ne da barazanar siyasa. Ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar, ya ko bai ne da masu kallon wannan barazana a yanzu.
A samu gwamnati ta wuce da wata laifi ba, a balantana shi ya ce zai zo nashi bincike saboda mun sani barazana ke saboda abin siyasa. Na farko kafin ka bincike ne ya kamata kai ma ka bincike kanka, shin kana da hurumi na wannan bincike saboda aikin bincike ba nashi bane, zai yayi bincike amma hukuntawa ba nashi bane. So don haka idan wani akwai abin da yake gani wanda aka yi ba daidai ba, akwai hukumomi da yawa da aka yi saboda aiki ne da aka ba su hukuma irin EFCC da ICPC, sai rubuta ce ga abin da yake aka yi ba daidai bane, zo su bincike. Amma harkan bincike irin wannan ba nashi bane, mu da mu da muka sani yana so mai da abin siyasa ne, kuma ganin cewa shi da yake da shari'a ma a gaban a kotu wanda hukunci za yanke saboda amundana da yi a lokacin da ya rike mukami na gwamnatin Rikon Kwariya, shine zai zo ce zai binciki wani. So mu daga fili ga doki, mun sani mun yi wannan gwamnati namu shekara hudu tsakanin mu da Allah, kuma mun yi ayyuka mutanen jihar Adamawa sun ga abin da muka yi a ƙasa. Shi kuma yana kurkuyan da hauka saboda ya gagara ma mutanen jihar Adamawa komai, yana kama maganar bincike din da ba ta mutanen hankalin jihar, mutanen jihar Adamawa zuwa ga wani bincike da zai yi. Ba bincike aka kawo shi ba, mutanen jihar Adamawa sun kawo shi da ma mutanen jihar Adamawa aiki. Don haka yanzu ga mutanen jihar Adamawa me zai ko me yayi a ƙasa, ba magana ka zo ka ce za ka bincike ba.
Wannan batu dai yanzu ko ya ja cece ku ce ma a jihar Adamawa, inda masu fashin baki ke ganin fa akwai abin dubawa. Aminu Gambagu wani mai nazari ne kan hakokin siyasa a jihar cewa yi.
To magana mafi muhimmanci a nan shine kamar yadda mu da ke bibiyan harkokin mulki da kuma good governance muke bayarwa, shine mai girma gwamna kare rungumar fadar siyasa ya dauki hidimar al'umma kawai ya sa a gaba, tunda Allah ya bashi nasara a wannan kotu na koli cewa fadan siyasa ba inda yake kai jiha, baya kai jiha ga tudun na tsira. Saboda haka fadar siyasa ita ta haifar da kusan manya-manyan rashin cigaba da muke fama da su a nan jihar Adamawa. saboda haka ba wai muna cewa in mun ce ba mu goyi bayan fadar siyasa kamar mun yadda cewa waɗanda suka ci amana ba a kyale su, amma abinda muke ganin cewa kar a dauka mulki wani abu ne na daukar fansa, domin yau gare ka ne gobe ga dan uwanka. Shi kansa mai girma gwamna ya tuna irin kicipipi da aka yi ta yi da shi na zuwa hannun hukumar nan da ke hana masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati, abu ne wanda kowa ya san wannan. Saboda haka babban magana shi ne a fuskanci hidimar al'umma, tunda Allah madaukakin sarki ya ba da nasara daga kotun sauraron koke-koken zaɓe zuwa kotun ɗaukar ƙara har zuwa ta ƙoli. Amma magana da cewa a yi faɗa ko a ɗauki fansa a kan wane ko a farma wane ba zai taimaka ba ƙwarai da gaske. Ina fata mai girma gwamna zai ɗauki wannan shawara.
Ko ma dai da menene, yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya, yayin da gwamnatin PDP ke ma sallamar wasu ma'aikata daga gwamnatin Bindo ta ɗauka a shekarar 2018 zuwa da 19. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Dai muna kawo muku shirye-shiryen ne na musamman a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman.
Dakarun Faransa za su ci gaba da kasancewa a kasashensu koko, yaya kake kallon wannan lamari? Kuma idan muka gangaro ƙasa zuwa Najeriya, inda gwamnatin Najeriya ta ce ita ma ta riga ta ci ƙarfin masu 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Madalla, wato dama wato kun taba mai inda yake min susa shi wannan shugaban ƙasa Faransa na ɗaya dai ya raina mutane, martani ne zan so in maida mishi bisa ga irin ababen da ya faɗi, irin kalamomin maganar shi. Ya raina mutane, yasa ya raina mutane? Wato yaro ne wanda ya zamanto bai san tarihin ƙasa Faransa ba, kakin kasa horanshi da zan kasa horanshi ya tuna da cewa da annan karkashin kafafunsa bisa jinin kan Afrika ne yake na yana tahiya wanda suka ji suka tsaka da kansu domin ta kwato kanta a zamanin da yaki ya gama kasar Faransa da kasar Jamus kowa ya sani ɗan kasar Sahel kin nan da yake nan yau yana musguna ma kun ji irin kalamun maganar shi ta cewa da ma ba mu da ma imani ba mu da wani wani abu da za a faɗi haka wato tana cewa da ƴan Chadi da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali wato waɗanda ake cewa Bambarawa da Mosawa da ƴan Chadi su ne waɗanda suka je suka kwato ƙasar Faransa ko kuma suka je suka zub da jininsu a ƙasar Faransa na ɗaya kenan na biyu ina son in kwatanta mishi cewa da a yau yanayin tsaro dan ya ce wai waɗansu sun zo su sun mutu a nan nahiyar mu ta Afirka cikin ƙasashen Sahel wannan bashi ne suke biya yanayin tsaro kamar yadda kika faɗi a yau idan muka tsaya muka diba sosai sosai wato yanayin tsaro ba ki da wanda za a iya hutowa daga ƙasar waje ya zo ya tsare gidan wani idan su ya zamanto sun zo su tanye mu ne wato abinda ya kamata shine cewa tunda Najeriya ma ta haɗi ta ce ta ciwo kan yanayin harkar Boko Haram ko abinda ya kamata shine cewa su ita ƙasar Faransa da sauran ƙasashen duniya waɗanda suke so su taimake mu don sun zo da sunan taimaka haka suka faɗi idan suna so su taimake mu wato kayan aiki ne da training ya kamata su bai wa sojawanmu ya zamanto su zo su za su yi yaƙi da ba amma su ba su zo su girke bakin ƙasashenmu
baka goyon bayan zuwan su kenan su
banna goyon bayan su zo su girke cikin ƙasashenmu saboda mu lokacin da muka je muka tanye su kwato ƙasar Faransa ga me ake ce musu Jamusawa na Hitler ai ba mu zama can ba kuma a zamanin su Amerikawa da Ingilansawa suka zo suka kwato ƙasar Faransa abinda ake ce ma da harshen turancin Faransa debarquement de Normandie ai ba su zama ba suka girke cikin ƙasar Faransa sun zo sun taimaka da aka kare suka koma ƙasashensu idan suna so su taimake mu abinda muke nema gare su shine cewa su ba mu kayan yaki na ɗaya kenan na biyu tunda su sun kore su da Amerikawa da duk wanda ya zama to ƙasashen yammacin duniya ne wato su yi muna tareni wanda mu da kanmu ne za mu shi mu fuskanci wannan matsala da ta shahe mu kamar yadda Najeriya ba tare da wa'ansu sun zo sun tanye tambaye su ba ta cewa da sun kawo rundunar soja sun aje sun kasar Najeriya mu mu fuskanci matsala haka abinda suka yi muna ta makamai ta wato rahoto da cewa da sirrin 'yan ta'adda wanda annan yau ga matsamu su ne kawai muke nema gare su amma cewa da su zo su zauna a cikin ƙasashenmu idan aka kawo muna hari su ɗauki jiragensu su je cewa da za su je su yi kwararre alhali in aka je aka diba mutanenmu suke kashewa abinda aka yi shekaran jiya ne na haɗi abinda aka yi shekaran jiya ne a Shinagodar wato cewa da jiragensu ne ma suka yi ɓanna a cikin mutanen namu har 64 na haɗi a sa ni kurkuku yana so
to ya kake kallon wannan lamari tunda abin yaki cinyewa matsalar rashin tsaro a wannan yankin na Sahel duk da cewa ga dakarun kasashen yammaci suna nan sun girki a waɗannan kasashen menene makasudin kin cinyewa ko kuma karewa na wannan yaki
malama wannan zaman nasu cikin kasashen ba wani abu ne riba suke suke nan suke na nema ina shaida jama'a na Sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan shine cewa da nan da cikin shekara 43 duniya gaba ɗayan ta za su shiga cikin matsalar ruwan sha alhali an je an dibo cewa da ƙasar Sahel wato ruwa ne ɗimbin su tsarkakakki wanda ya zamanto gobe za su amfani duniya su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace to shine suke hange na ɗaya kenan na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu suna hangen wannan akwai uranium akwai man fetur akwai zinari da sauransu duk abin da ya zamanto wato abu ne na amfaninsu bugu da ƙari mafita ita ce cewa ne sojawanmu su haɗa gwiwa Burkina Faso ne Mali ne Niger ne Chad ne Mauritania ne Senegal ne tarihi ya nuna a zamanin daular Ghana da daular Mali da daular Songoy muna zamna cikin zaman lafiya sosai sosai sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin Larabawa suka zo suka tarwatsar da mu. Koyo muna irin haka in muka gama ƙarhi, wato talaka da talaka in suka gama ƙarhi za su yi ƙarhin mai arziki.
To Farfesa, ba na tarin numfashinka ba, idan muka dubi bayanin da kai inda ka ce Afirka su suka taimaka wa ƙasar Faransa suka ceto ta daga Jamus a shekarun baya, ta yaya aka yi har muka kai wannan matsayin da muke yanzu mun lalace har sai an zo an yi haka, kuma ga shugabannin kasashen bukatar da Faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu su amince mata?
Ni ban iya kewaye ba, faɗi nake abin da yake faruwa. Rashin adalci, rashin iko na muhimmanci, rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya shi ya kawo haka. Ma'aikantan ne namu, na ɗaya tsoron Faransa suke yi, na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa karaga iko tsammani suke ƙasa Faransa ita ta kawo su alhali, kuma al'umma ta ƙasashen su ne suka kawo su bisa kan iko. Wato ba abin da suke horaga shine cewa da a musu juyin mulki. Yau idan aka damƙa ma sojawan mu, rundunar sojojin mu, idan aka damƙa musu wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi, wallahi 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 wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama. Amma kamar yadda kwamin kuma ya faɗi, ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu. A'a, ƴan ƙasa ne, idan akwai wani taimako da za a zuwa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su.
To kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne na sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Ana
To madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka nan Amurka. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Sunana Bahauddin Abbas Mashi, chairman na Satias Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Magana ta farko, akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi. Ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban. Da akwai tribal marks na mutane. Misali yanzu a ce Bafulatani yana da kalangu, ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata kasa ko wani gari. A ganshi da kalangu za a ce kai wannan ba inyamuri bane. Ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare-bari da sauransu. Akwai marks na uku da sauransu na kowanne suna da. Yanzu duk an saki wannan. Dai kenan. Sai magana ta biyu da nake so in yi shine abun nan matakai hudu ne ya kamata. Matakan nan guda hudu suna da priority, kowane yana da girman shi. Babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da akai wanda shine maudu'in da muke magana akai, tunda wasu ganganu suna zuwa ana dan kaucewa kadan daga ciki. Babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da akai musamman na yara da akai din nan. Magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana, babban priority shine iyaye, sune number 1. Na biyu sune malamai. Me yasa malamai suka zama? Saboda malamai sune ke tarbiyyar yara tun suna kanana, su guide nasu akan yadda za su tafi da al'amuran su. Na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki, because authority ne akan ta, ta san ya al'umma ta suke, ya ya kamata ta guide nasu da sauransu. Sai na karshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community. Community suna da rawar da za su taka akan unguwarsu. A da zaka ga cewa uba dan kanan ko makwabci da sauransu zai iya hukunta yaro in yayi wani abu, zai iya ganin yaro ya fito kila karame ba wanda ke jiki gida a sa miki wani daki. Amma yanzu abu ya lalace, zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu, yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba. So wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su, iyaye, malamai, gwamnati da community, to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura.
Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aiki na social worker din nan. Tunda dama akwai ministry din ta hana daukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motar da ta amince da su. Sannan su wa'annan ma'aikata na social worker din nan dama an riga an san su, wanda dama tuntuni tun muna kanana ana kiran su malaman da'a. Su wa'annan malaman da'a din su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen unguwa da irin tarbiyyar su. Sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din, to ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara azube, to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kudin da za su rinka biya. To wannan kudin zai kasance gwamnati za ta samu kudaden shiga, sannan kuma su iyaye za su kula da ƴaƴansu ta wajen haka. Tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka dauka, sannan kuma shi zai iya bada report. Kamar yanda shi jada yayi wani magana akan wata yarinya, wannan yarinyan da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikin su yanda ya kamata, ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su dauke ta sai su sada ta ga su ƴan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwani. Saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aikin social worker din su ne watan malaman da'a kenan.
Sunana Buhari Nusa Kumriya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abun da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin bane. Misali a inda nake zaune a Maraba, a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar Islamiyya karfe 10 na safe, kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar, akwai wanda yake kula da su waɗannan yara in an zo da su, su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu. To me san kayan ka Hausa sun ce ya fika dabara a wannan ta sa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai yi ba haya ya fito. Yana fitowa kafin ya fito sai zo ya samu yaro daya babu shi an dauke shi. wannan yaro yaron makocina ne, aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba, amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba. Kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi, Allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan. Sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro, akwai wani abu da yake faruwa ta ɓangaren su na jami'an tsaro? Don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani yayi wa yarinyarsa ɗan shekara 6 fyaɗe. Wannan yarinya shi ba wannan abokina wata matar yake kasawa, wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fi na 20,000 ba. Ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi, ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira 50,000, wanda ƙarshe ma zai ce ice ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa, bayan jarin da yake takama da shi, yanda yake ɗan siyan kaya da shi, yake siyowa ya siyar ya kai wa ‘ya’yansa abin da za su ci. Wannan sun zo IP wanda kes ɗin yake hannunsa, sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu. Duk da yake na ɗan saukar da kanmu duk inda muke yi, to ina tambaya ne ga shi, to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi, wanne hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala? Don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba, akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan, ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abin zai gagare su.
Slavery da muke kuka da shi shi ne advanced slavery muke fama da shi yanzu. Akwai wani ba dole wai bawa ɗin in the time bawa ba ne. Akwai kes da muka taɓa yi, aka kama wata magajiya, ‘yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps masu aiki. Za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan. Za a kawo su a age su 2-3 years, an juya kwakwalwansu, an yi brainwashing ɗinsu, a tuttura su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue, process da aka bi aka kama din nan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can. Wannan an kama wanda suka saya yaran, akwai wanda suke da syndicate din, wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai, a wayannan kawai maganan zai kare. In akwai babba a ciki, kaga ba za a sake jin maganan su ba. Don yanda shi ya faɗa da dan arewa da dan kudu duk da hannun su a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi ya ce 200,000 ake biyan sa ya kawo kowane yaro. Kaga akwai wanda shi kuma miliyan ɗaya za a bashi ya kawo yaron nan, cikin miliyan ɗaya ba wannan 200,000. So traces din ne it's quite long. Ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kare, an bar case din kenai. Dole ai digging, it might take some time. Amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue. Don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba. Duk abun da aka ji a tura, wani yana zaune a kauye a can da maturu bai ma san me yake ciki a Onitsha ba. Yana da phone. Duk abun da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce. Ba za a verify ba, ba za a recasting ba, haka muke fama da su.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta. Sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyin na ke muku ban kwana da fatan a kasance lafiya.